Ottawa are crazy.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro Tamar Abani ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya na ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da suke yi da ƴan Boko Haram da ƴan bindigan arewa maso yammacin ƙasar. A jamhuriyar Niger kuma ana ci gaba da ƙarfafa matakan baiwa ƴan jarida damar samun bayanan da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikinsu. Akwai wasu ƙarin rahotanni da shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis ɗan ƙasar Zambia za su kada kura'a a babban zaben ƙasar inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƴan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin demokradiyya a Afirka. Shugaba Edgar Lungu ɗan shekara 64 na fuskantar adawa mai zafi daga sanannen mai ƙalubalantarsa Hakainde Hichilema ɗan shekara 59. Daya daga cikin ƴan takarar adawa 15 da ke fafatawa. Masu fashin baki sun yi hasashen za a fafata sosai don tantance makomar siyasar ƙasar. Kuma ta yiwu a kai ga yin zaɓe zagaye na biyu idan babu ɗan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da ake buƙata don cin zaɓe. Ana ci gaba da fuskantar damuwa game da tsaro a daidai lokacin da ake samun rikici a ƴan makonnin nan tsakanin masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu. Wato jam'iyya mai mulki ta Patriotic Front da ta ƴan adawa ta United Party for National Development, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. An dai girke ƴan sanda a ƙasar don tabbatar da doka da oda da kuma hana aukuwar duk wani tashin hankali a lokacin zaben. A jiya Laraba, mayakan Taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan Fara da Kunduz na Afghanistan yayin da suke karfafa ikonsu, kuma sojojin Amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa ƙarshen watan nan. Rahotanni sun kuma ce mayakan sun kwace wani sansanin sojoji a Kunduz bayan da ɗaruruwan sojojin suka miƙa wuya. Wani ɗan majalisa a Afghanistan, Shakan Sharzad, ya faɗawa kamfanin dullancin labaran Tola cewa tashar jiragen sama da sansanin na Kunduz sun faɗa hannun ƴan Taliban duk da kayayyakin aikin da ke cikinsu. ƴan Taliban ɗin kuma sun ce suna riƙe da manyan biranen larduna 9 suna kuma ƙoƙarin mamaye wasu. Farmaki na baya-baya da mayakan suka kai na zuwa ne ranar da shugaba Ashraf Ghani ya kai ziyara Mazar-i Sharif don tattaro dakarun da ke goyon bayan gwamnati don su kare birnin wanda shine mafi girma a arewacin Afghanistan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nazari kan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'umma ƙasar na canzawa cikin sauri, inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan kidayar da aka yi a shekarar 2020 zai nuna tsararru ne suka fi ƙaruwa a cikin shekaru 10 da suka wuce, kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. A watan Afrilun da ya gabata, hukumar kidayar ƙasar ta ce alƙaluman kidayar al'umma da ake yi a kowace shekara 10 sun nuna Amurka tana da mutane miliyan 331.4 a shekarar 2020, wanda ya ƙaru da kashi 7.4 cikin 100 tun daga shekarar 2010. Wannan shine ƙarin adadi mafi ƙanƙanta a kowace shekara 10 in ban da lokacin da aka samu matsan tattalin arziki a duniya a shekarun 1930 tun da a shekarar 1790 aka fara kidayar jama'a. Ko da yake ba za a san ainihin alƙalaman ba sai hukumar kidayar ta fidda dalla-dallan nazarin yawan rukunonin al'ummar daga kidayar da aka yi a shekarar da ta gabata. Kiyasin farko ya nuna kashi 59.8 cikin 100 na al'ummar ƙasar yanzu farar fata ne. Karan farko kenan da alƙalaman suka nuna ƙasa da kashi 60 cikin 100 na farar fata, yayin da ƴan Hispaniya ke da kashi 18.6 bakar fata ke da kashi 12.5 sai kuma ƴan nahiyar Asiya da sauran tsiraru su kuma suke da kashi 9.1 a cikin 100 Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta buƙaci mata masu juna biyu su yi rigakafin COVID-19 tana mai cewa akwai hujjoji da yawa da suka nuna alfanun rigakafin yafi duk wani hadarin sa da aka sani a wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon cibiyar CDC ta ce an amince a yi wa duk ƴan shekara 12 zuwa sama rigakafin COVID-19 da ake da su yanzu da kuma masu juna biyu masu shayarwa ko kuma masu kokarin samun juna biyu cibiyar ta kuma ce duk da cewa hadarin yin rashin lafiya sosai bai da yawa mata masu juna biyu da waɗanda basu jima da samun juna biyu ba akwai yiwuwar su yi rashin lafiya sosai idan suka kamu da COVID-19 idan aka kwatanta da mata marasa juna biyu yin rigakafin COVID-19 zai kare su daga yin rashin lafiya mai tsanani
da la labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda sojojin kasar ke ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da suke da ƴan Boko Haram da ƴan bindigar arewa maso yammacin kasar daga Abuja ga rahotan Hassan Maina Kaina
yanzu haka dai jiragen yakin rundunar sojojin saman Najeriya na canna ta kwarin wuta a sassanin ƴan bindiga dadi a yankunan Kwaku da Uzawa a jihar Niger hararan na rundunar mayakan saman Najeriya dake karkashin rundunar operation gama aiki na ci gaba da haifar da kikkiawan sakamako inda kawo yanzu alƙaluma na nuna cewa sama da ƴan bindiga 70 ne aka halaka tare da kone kayayyakin amfanin su a sassanonin su Kazalika sojojin saman Najeriya sun kara kai wani mummunan farmaki akan wani sansanin ƴan bindiga dadi dake dajin Sabugu a jihar Zamfara. Bayanan sirri na nuna cewa wasu manya-manyan ƴan bindiga dadi ne suka tattaru suna gudanar da wani taro a gidan wani shugaban ƴan ta'addan mai suna Halilu Tubali dake arewacin dajin Sabugu. Jirgin yakin sojin saman Najeriya samfarin Alpha Jet ya kai farmaki inda ya halaka kimanin ƴan bindiga 45. A nan take wasu da suka tsere cikin wani duwa a wannan yanki kuma jirgin ya sake bin su inda ya auna su ya kuma sheke su duka wannan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da ƴan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya ke ta fitowa daga daji suna lika kansu ga sojoji ko a farkon wannan mako ma sai da wasu ƴan Boko Haram kimanin 40 suka lika wuya ga ƴan jami'an tsaro a karamar hukumar Konduga kafin nan ma wasu kimanin 700 su ma sun mika wuya a yankin Bama domin shawo kan karshen matsalolin tsaro a arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya menene ya kamata a yi tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso
na farko a yi amfani da dabara ta wacce muke cewa wato kamar yadda muka sha ba da shawarwari sai an yi amfani da naushi da nasiha wanda yin hakan da ake yi a yankin arewa maso gabas an ga irin tasiri da kuma irin nasara da ribar da yake kawowa to a yankin kudu a arewa shi ma maso yamma kamar yadda tambayan ka ta faɗa shi ma in an yi waɗannan dabaru za a iya gano wato raguwar hakan ana yin faɗa da wanda ba a san shi ba saboda yin amfani da waɗansu dabarun ta hanyar naushi da nasiha din waɗanda za su tabbatar da cewa an tserar da wanda abun bai shafa ba mu muna ganin cewa wato a ƙarance hakan shine yafi dacewa saboda arewa maso gabas da arewa maso yamma da arewan tsakiya yana da bambanci saboda sai an yi takatsantsan
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Hassan da wannan rahoto yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda a ci gaba da karfafa matakan baiwa ƴan jarida damar samun bayanai da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikin tantance sahihancin labarai ko su alƙaluman kididdiga kungiyar Onimed mai sa ido kan sha'anin watsa labarai a jamhuriyar Niger ce ta shirya wani taro da ya hada malaman jami'a jami'an fafutuka ƴan jarida da kuma masu kula da sha'anin yada labarai a ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tattaunawa kan dokar da ta yi tanadin ƴancin samun bayanai na hukuma shugaban kungiyar Jaharu Mamman ya yi wa Sulemu Muni Barma karin bayani akan makasudin wannan taro nasu
To idan kuka yi la'akari yan jarida da ma yan farafula da ma malaman jami'a suna kuka da cewa ma'aikatan gwamnati labarin da bai yadda sirran ma ba sa iya badawa in kaje ko kuma sai kaga an hiddo wata doka wadda ke cewa duk wanda zai bada labari sai ya samu izini daga kololuwa sama kaga wannan abu ne mai taka ma aikin jarida birki wanda shi a gaggauce yake so ya samu labari bakin yanda da doka alal misali tace kuma ya wallafa labarin shi to saboda mu jawo hankalin jama'a yau kusan shekara 10 kenan da muke da doka doka kasa tace inci ne a ba dan kasa labari idan ya tunkare sai ya ce ga labari yana son labari to yau da muka tattara su sai muka gayyato duka wa'annan a kowace ma'aikata ta gwamnati musamman kwa da kowane minista mun gayyato ma'aikatar sadarwa da take karkashin wannan minista na su zo su ji mi doka tace kuma mun ga masu da su ƴan fara kula mun ga masu da ƴan jarida dan a tattauna a ji ina ne matsala take menene yasa labarin nan da didda doka ta ce kuna iya bada shi menene ba ku iya bada shi su ƴan jaride wace irin matsaloli ne suke fuskanta wanda yake sa wani bisu da kansu ba su iya tinkaran masu labarin ba su ce a ba su labarin tunda akwai irin neman labari kamar wannan na ma'aikacin gwamnati doka ta ba shin huda ka'idodin da dan jarida zai bi ya tinkare tambayar labarin to shi kanshi dan jarida sai ya san mi doka ta kumsa kuma idan aka hana shi labarin ya san mi doka ta ce idan an ci zarin shi an hana shi labari kuma ina ne zai tinkara na ya ganin an gyara mai bukatar shi
Jaharu Mamman kenan shugaban wata kungiyar ƴan jarida dake Niger wanda ake cewa Omnimet a hira su da Sulemu Muni Barma to za mu sake komawa Najeriya a wata hira ta musamman da yayi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu na kasar Farfesa Abdullahi Mustafa ya ce ingantattun irin masara da wake da shinkafa da waken soya da ƴaƴan itace ba su da illa a jikin ɗan adam kamar yadda wasu ke ikirari Farfesa Mustafa ya ce an kwashe shekaru ana bincike da gwajin sahihancin waɗannan kayayyakin abinci da aka riga aka inganta a ƙasashen da suka ci gaba irin su America ga dai yadda hirar ta su ta kasance
wannan abin wani abu ne wanda idan ka dauka zaka ga ya samu wanda mutane da yawa mafita na farko zaka ga ma'aikata wanda za su yi aiki a gona sun samu aikin yi manoma aljihun su zai ci kafal su ma kuma waɗanda suke amfani da wake za su same shi da yawa za su same shi kuma cikin araha za kuma a sami yaduwar arziki tsakanin mutane
wace hanya kuka bi wajen samar da wannan mafita
ya inganta iri akai wato shi irin ke bada dama har da zo ta cinye to sai aka shiga can cikin irin sai aka samu wata hikima sai aka saka ita hikimar ita take inganta irin yadda tsutsar ba za ta zo ta ci wannan hudar ba wannan shine dabarar da aka yi waɗanda suka yi wani abu da ake kira karatun kimiyya za su fahimce ni idan na ce an shiga an inganta wannan dabaru na inganta shi irin da za a shuka ina magana da wani yaro a gefe bayan mun gama sai ya zo yana gaya min yake cewa wurin da bara da aka bashi gwaji sai ya raba gonar shi guda biyu nan ya shuka shi wannan irin daya bangaren ya shuka shi irin da yake nada wallahi abin da yake gaya min shine ya samu kwano 27 da rabi na wannan ingantaccen irin a daya bangaren kuma sai ya sami kwano 2 ko 2 da rabi ko 3 da rabi dai abin da 3 da rabi su akwai bambanci mai yawa nan hudar ba ta fadi ba komai yayi kuma ingantaccen iri ne nan kuma huda ta fadi irin ba ingantacce ba na kowa da kowa yadda kake siya a kasuwa ka je ka siyo iri ka dasa yazo ya shuka amma ga bambanci nan 27 da rabi nan 3 da rabi
wani tsawon lokaci kuka dauka kafin ku sami wannan nasara
to wannan bincike ya dauki kusan shekaru da yawa duk da cewa abu ne in ka fara shi ayi a sake koma ayi a maimaita amma dai ya kai kusan shekara 11 zuwa 12 ana ta inganta wannan irin kuma bayan nan wani misali shine ana nan ana aiki yanzu akan shinkafa. Shinkafan ma ana so a inganta ta. Kuma muna nan muna aiki akan masara tare da haɗin gwiwa da makarantar bincike da wayar da kan manoma ta Zaria, Institute of Agricultural Research na Zaria. So ita ma akan masara ana aiki yanzu kuma nan muna aiki akan waken soya, shi ma muna inganta shi. Waken soya a yanzu wani bangare ne wanda yake samuwa al'umma mafita kala-kala. Domin in ka lura kamar misali mutanen America a wata kungiya ce da su ta manoman waken soya wanda suke fitowa duniya gaba ɗaya suka yi duk ƙasashen duniya. So sun inganta nasu ta hanyar wannan fasaha. To shi ma sai muka ce to a to tunda su kansu America sun yi wannan suna ci suna kaiwa wasu ƙasashe, mu Najeriya me yasa ba ne ba sai muka yi yunkura.
Wani ƙarin bayani za ka yi wa waɗanda ke cewa ingantaccen iri yana da illa a jikin ɗan adam?
Duk wannan abin da ake fa an dade ana yin shi, an dade ana wannan kimiyya. Yanzu mu nan yanzu ya fara zuwa mana shekara da shekaru. Misali ita wannan kimiyyar da ake magana dama can fitin talitali ana amfani da ita, mutane ne ba su sani ba, sai yanzu aka fito da ita. Misali yanzu ba yi shanu da ake yi, can ake inganta iri ake a dauko wannan iri a hada da wannan iri, sai shikenan iri shi ne. Ko kuma a'a a yi mangwaro mai aure ko a'a duk irin waɗannan ne dai. Me yasa ba su ce waccan tana da illa ba su yi wannan? Duk rashin sani ne.
Farfesa Abdullahi Mustafa kenan, shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda gwamnan yankin Maradi Zakaru Umaru ya dauki nauyin baiwa dalibai 700 da ke karin ilimi a wannan lokaci na hutun dalibai a wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni kudin karatunsu. Gwamnan ya ce ya yi hakan ne domin kawo gudunmuwarsa ga alkawarin da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed ya ɗauka na inganta fannin ilimi a ƙasar. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya hada.
Domin bunƙasar karatun goko a dukkan faɗin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban ƙasar Bazoum Mohamed ya ɗauki alƙawali a lokacin shan rantsuwar kama aiki watanni hudu da suka gabata, shi yasa gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru yake kasancewa ɗaya daga cikin asalin garin birnin Kwanni tallafa wannan fannin, inda ya biya wa yara 700 kuɗin yin karatun ƙarin ilimi da ake ce ma a faransance cours de vacances a lokacin babban hutun ƴan makaranta a makarantar boko ta Ecole Garçon da yanzu ake kira Ecole Gourama ta birnin Kwanni, inda shi kansa gwamnan na jihar Maradi ya yi karatun firamare. Na tuntubi gwamnan na jihar Maradi Zakari Umaru domin jin dalilansa na kawowa karatun boko wannan tallafin.
Yanmu wanda suka samu sa'a ta zuwa jami'a kenan fanni suka kai ga neman ilimi mai zurfi na iske sun yi tsari ba sabo ba ne tsarin ya yi an shekaru sunayi sai nai daidai da sun zo suna koya ma yara kankana kannan su karatu a cikin wannan lokaci na hutu. To sai na ga lalle wannan abu ne mai muhimmanci, ya kamata mu zo mu gansu mu kara musu hamzari. Sai hal sun samu yara wajen 300. To ka gani shi ne muka ce to garin yana da girma, inda hali ya kamata yaran da za a yi ma wannan za su yi amfani da wannan koyarwa ta cikin lokacin hutu su karu.
Kasancewa tuni yara 300 sun riga sun biya kuɗaɗensu, gwamnan ya ce a mayar musu da kuɗin nasu shi zai biya a madadin su. To uwayen yara 'yan makaranta ya suka ji da wannan tallafin da shi gwamnan na jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya kawo musu, ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin su cewa da Umaru Kado.
Babban horin ciki ne gare mu ga wanda Malam Zakari Umaru gwamnan na Maradi ya zo ya ba mu tallafi na mu dabar na komiti. Mun ji daɗi kwarai, muna fatan tsohon wannan yan makaranta na nan sun koyi da shi.
Su kansu matasan 'yan jami'a 'yan asalin birnin Kwanni da ke baiwa yaran karatu ta hanyar ɗaya daga cikinsu cewa da Murtala Sani ya yi mini bayanin manufarsu game da wannan aikin da suke yi.
Dama muna gudanar da kurdi vacance kowace shekara, mu zo mu taimaka maka nan bisa kan nihu wanda za su tar da gaba. Ya kamata yaran su zo kowa da ke inscription ga ta man kyauta kenan. To sai mun ga cewa musannin waɗanda ke tasowa su zo hurin ba baya aran karatu ya kamata mu rinka ba su kudin kabu kabu sai aka ce to yanzu za a yi aka ce za a tsaye da dala 100 ga uwayen yara kenan su koki kudin kabu kabu mun sanin da su su koya ma yaran karatu tsawon wata guda to shi ne dala 100 kenan yanzu shi gwamna da ji labarin haka sai ce to zai koki nauyin kudin shi zai bada kenan yanzu uwayen yara sai su bar kudin su dan za a buga kenan su yaran mun sanin masu zuwa ba yaran kudin kudin kabu kabu sai aka yi jimilla na wata guda ne zai gwamna ya zo koki nauyin
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To a gaida Haruna yanzu kuma lokaci ne da Sulemin Muni Barma zai kawo mana shirin sa na nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Shirin na kasa wannan mako ya samu bakuncin wani matashi daga jamhuriyar Niger Halilu Isa wanda ke daya daga cikin hazikan makafin jihar Tawa dan asalin gundumar Keta Halilu ya karanci aikin malinta a makarantar dake horar da malaman makaranta wato Ecole Normale da nufin bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma a kashi na farko na hirar da muka yi da shi bakon shirin yayi mana takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi ya rasa idanu abinda yace ko kadan bai taba katse masa hanzari ba a matsayin sa na dan adam mai cikakken yanci daidai da kowa
to ni dai kamar yadda na faɗa shine Halilu Isa sunana wanda yake a Keta a cikin jihar Tawa kilometer 75 daga Tawa insha Allah sannan kuma na tashi wanda yake ni makaho ne ma'ana ba na gani kenan tun ina dan yaro a kusan dai ban ce ban mallaki hankalin kaina ba tunda a lokacin ina yawar sosai dan ban ma kai shekaru wanda za a daukar mutum a sashi a cikin aji bale ya duki karatu kuwa kuma a shekara ta 1992 a nan Keta ranar 12 ga watan 11 na shekara ta 1992 a nan Keta insha Allah
ya akai wannan al'amari na makanta ya same ka
to wannan al'amari na makanta abu ne mai inda lahi ya taso ne asali daga wato wani rashin lahiya da ya taso ne to wanda daga hakan ne abun ana magani dai abun har ta kai inda iya ta guda ta samu matsala gaba ɗai har kama sai ta yoye kuwa hakan ga to nan ne matsalar ta makanta ta same ni har aka dauke ni aka je da ni a babban asibiti na jihar Tawa gaba daya wato hospital kenan hospital regional aka kai ni can to can har da ma sai da aka yi mini abin da aka ce ma fashi ko operation kenan insha Allah sai da aka yi mini shi to a lokacin an ta yi neman dacewa ne a ga ko wannan idan nawa za su samu to cikin iyawata Allah subhanahu wataala dai ba a samu an iya cin sa'ar idanuna sun dawo da gani ba kamar yadda nake da sai dai an samu dai aka yi maganin abin amma dai kan su idanutan a wannan shekara dai ban sake ganin wani abu wanda zan ce maka gashi in na ganshi ina gane shi ba
tun lokacin da aka rike ka a likita kamar su likitoci ba su bayyana cewa takamaimai da cutar da kai fama da ita ba
to ainihi cutar da tawa daga typhoid ne wannan abin ya taso mini aka je aka yi zama a nan asibiti na nan gari Wangana mu nan Keta to shine na ce muku daga nan abin bai ba sai aka ba mu izini na tahiya a gaba kenan inda asibiti na jiha babba asibiti na jiha gaba daya to daga can ne dai abin dai aka dai abin nan ba a samu ciwo kan abin ba a lokacin akwai wanda muka je tare da shi ake ban labari shi ma abin ne ya kai shi to shi cikin yawa Allah dai shi an samu an ci nasara a kan shi duk da dai bai komo yana ganin yadda ya kamata ba dai amma an samu an abin nan dai
yaya kake yi kai wannan harka ta
dan makanta abin yana damun ka?
A wallahi ni ko dai baya damuna abu guda ne ka san wato yanayin irin na dan adam baka rasa dai a kasancewar ka na makahu ka samu wanda yake shi kullum gure shi ya aiki da wannan rashin ganin naka dan yazo ya cuce ka ko ya zalunce ka ko koyo maka wata magana ko ta hanyar nuni ko ta wani abu da bai kamata ba ya nuna kamar tun da baka gani shi kenan ba ka iya mishi wani abu baka gani ba balle ka ce ya maka amma a zahiri take kai in dai kana da hankali musamman a ce a ka zama a gaban malami to zaka iya gane ke cewa wannan mutumin ya maka abu ne dan saboda rainin wayo da sauransu ko kuma saboda makamta kar sauransu kwa amma mu wannan baya da mu saboda mun san hali ne na dan adam haka Allah ya yi mu musamman da ke dan boko ai ya fuskanci irin wannan rayuwa ya san take nan bata bashi wani tsoro haka
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan Halilu Isa makaho mai digiri a fannin aikin malinta a Tawa dake jamhuriyar Niger yanzu a madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya
To a gaida Sile yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana Times zamu soma sharhin jaridun na yau kuma cikin labarin tayyau ga wanda na zakulo wata mai hannu da tuni ta bayar da gudunmawa ga cibiyar kiwon lafiyar Fiyar. Jaridar ta ce Mrs. Ibafo Ewuya wata macece mai hannu da shuni ta bayar da gudunmawan wani kikin da ke taimakawa tafiyar tsofaffi ko marasa lafiya a Fiyar Health Center cibiyar kiwon lafiya na Fiyar da ke Asinyani West Municipality na Borno Region domin taimakawa tsofaffi su samu yin tafiya sosai wannan keken tafiya tsofaffi da na kasassu waɗanda ke buƙatar taimako ke amfani da shi ya taimaka musu wurin tafiya. Ms. Bafoya wacce ɗaliba ce a Island Career Center Ohio a United States of America ta nuna cewar burin taimakawa mutane musamman tsofaffi shine dalilin da yasa ta bayar da wannan gudunmawa. Ba hanya ba ku iya barin kasar Ghana shine labarin da jaridar The Chronicle jaridar ta ce wasu ɗan China guda hudu Shi Lin Wen, Wang Ye Shen Yun, Li De Hao da kuma Lan Hai Son da anka sama suna gudanar da hakan ma'adinai ta barauniyar hanya da su kusa da kwafiya a cikin Ubuwasi a jihar Ashanti da kuma wani babban kotu a Kumasi ya bayar da umarni a ta sake yansu zuwa gida a ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2021 an haramta wannan ta sake yan ba za su iya fita kasar ba saboda suna da wani karar da aka yi kansu a kotu bayan an gabatar da dokar kara akan aikewa da su din gida an sayar da Bibiani Gold Mine akan kudi dala miliyan 90 wannan shine labarin babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic jaridar ta ce wani kamfanin zinari na kasar Australia Resolute Mining ta bada sanarwar amincewar sayar da Bibiani Gold Mine da ke a Ghana ga wani ma'aikacin zinari na kasar Canada Asante Gold Corporation akan kudi dala miliyan 90 a cikin wani jawabi da aka gabatar a ranar 5 ga watan Agusta Resolute ta ce duk bangarorin biyu sun amince wurin tabbatar da mika kamfanin a Bibiani ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito wani mai hannu da shuni wanda yake mallakan Magical Dreams Foundation Mr. James L. Blaine Temakulu ya bukaci an bashi mita guda 500 daga kamfanin wutar lantarkin Ghana ECG domin rabawa mazauna yankin Alochikim Jabuta game da abin da Temakulu ya ce ne daga fira da mutane mutane a cikin mazaban na Allah yayin wata ziyara ya samu tabbaci cewar tarin gidaje na tsananin bukatan waɗannan mituti da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Malam Ridwan da haka ne kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaran